إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne, wanda ya daidai da daren 15 ga watan Rabi'ul Awwal, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, wanda ya daidai da 10 ga watan March shekara ta 2009. Wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar karatun littafin Hiqba min at-Tarikh, wadda muke wa muqaddima daga cikin littafin Tasdidul Isaba fi ma shajara baina sahaba. Makon da ya wuce muna ainihin wato mun karanto babi na farko daga cikin babukan wannan littafi, wanda yake da fasulai guda uku. Mun karanta al-faslul awwal da kuma al-faslul thani, wato ya ainihin raba wannan babi kashi uku. To mun karanta kashi biyu bisa uku na babi. A yanzu za mu ce al-faslu thalith, fasli na uku daga cikin ainihin wato fasullan karatun wannan littafi, khuturatul kalami fi tarihi duna ilmi, hadarin magana a cikin tarihi ba tare da ilimi ba. Abinda ake nufi da ilimi a nan, ingantaccen ilimi, ba wai duk abin da ka je ka karanta ba. Misali, an samu wani mashirmancin professor wanda ya zauna a university ta Ibadan, department na Islamic studies, ya ji ya yi ta rubuce-rubuce game da ainihin Islamic history. 99.9% of all abubuwan da ya rubuta, duk shirme ya rubuta. Shi abin da yake fahimta shi ne, tunda da ya iya Larabci, zai je ya karanta da Larabci, sannan ya iya Turanci, zai zo ya bayar da translation da Turanci. Saboda haka duk abubuwan da yake karantawa kawai su ne yake zuwa yake rubutawa. To yanzu wannan zaka iya cewa he was a professor in Islamic studies as well as a well renowned Arabic speaker. Ya iya Larabci, professor ne a harshen darasin Musulunci da sauransu. Amma abubuwan da yake rubuta, shirme ne ta rubutawa. Shirme ta rubutawa. Kusan babu wani shafi daga cikin shafukan littafin shi da ya rubutu akan tarihi sai kaga ban kaura da shirme. Shi yasa na bada total condemnation akan duk write-ups din shi, akan cewa shirme ne yayi ta rubutawa. Me yasa nace shirme ne yayi ta rubutawa? Saboda yayi rubuce-rubucen ne duna ilmin, ba tare da ilimi ba. Amma abin da ya rudu, ai ya iya karanta da Larabci, sannan kuma zai iya rubutawa da Turanci. To ai sai yake ga wannan shine ilimin da ake magana, ba wannan ne ilimin da ake magana ba. Ana nufin ilimin tacewa da tantancewa, da gane inganci da nagarta ta wannan abin da kake karantawa, da kuma abin da zaka je ka rubuta din. Kana da irin wannan ilimin? Baka da shi. Misali, duk wanda ya karanta English language, duk wanda ya karanta harshen Turanci, zai iya daukar littafi na law ko na pharmacy ko na menene ya karanta. Amma a doka, ko kana da degree na law, ba za ka yi translating din constitution ba. In other words, ba a yarje maka kai explaining na constitution ba sai in ka yi law school, wato sai in ka zama lawyer ne. Musamman ma da za a so ka zama practitioner, kana aiki a harkar lauyancin, ko kuma ma a ce ana so ka zama, kamar in a Nigeria ne a ce ka zama SAN, Senior Advocate of Nigeria. Amma cewa ai ina da degree akan harkar law, dan haka in aka zo wani column ya rikice game da constitution, ba a gane me ake nufi ba, sai ku taho ku ce to wani kana da degree a law, dan haka yi mana bayani me wannan wurin yake cewa. Duk bayanin da zai yi ba za a karba ba, domin shi ba lawyer bane, yana dai da degree ne a law. To da dama abin da yake rudan mutane kenan a harshen Larabci. Mutum ya je ya gama secondary school ta Larabci, a ya je ya yi NCE, ya je ya yi diploma, ko ya yi degree, ko masters, ko PhD a harshen Larabci, sai a zo wata mas'ala ta rikice a cikin risala ta fiqhu, sai a ce mishi ya yi bayani, kuma shi dan ganganci sai ya tafi bayani a kai. Saboda haka, ko da ka karanta addinin Musulunci, sai ka duba daga cikin abubuwan da ka karanta tarihi, to kuma kana da ilimi akan mustalahut tarih, science na tarihi, ya ake gane ingantacce, ya ake gane wanda ba ingantacce ba, koko kaje ka karanta labarun da da na yanzu ne kawai, ma'ana kawai kaje ka karanta ne, karantawa daban kuma iya tacewa daban, kamar yadda karanta jarida daban iya kuma rubutu a cikin jarida daban. Saboda haka ya kamata jama'a mu gane hadarin magana a cikin wannan fagen in baka da ilimi. Kuma in mun ce ilimi ba wai muna nufin kawai ka je ka karanta shine ilimin ba, a'a, kana da ilimin tacewa da tantancewa da gane ingantacce. Malam a yau in Allah ya so zai dan shimfido mana wasu ka'idoji. Duk sanda kake tunanin ka san tarihi akan kaza, sai ka auna kafin kai da'awar ka san tarihin wannan abun, ka san ire-iren waɗannan ka'idojin da makamantansu, ko kuwa baka san su ba? In baka san su ba, ashe duk abin da kake shirme kake da'awar cewa ka san tarihi, sai ka ji an kai mutum gidan radio yana ta surutu akan cewa ya san tarihi. Babu abin da ya sani tatsuniyoyi ne ya tara akan shi, domin me ba shi da ilimin tace abin da yake maganar ya sani. Kamar hadisi ne, sai ka ce ka san hadisi, kana ta karanta Riyadus Salihina, kana ta karanta littafin hadisi, amma kowace dirka ne ya kawo jama'a kake, mun suka ji sai su ce wannan masanin hadisi ne, a wannan akhbari ne, wato wannan koje ne, ya san labarin da da na yanzu ne kawai, tunda ba zai iya tantancewa ba. Dan haka malai yake cewa khuturatul kalami fi tarihi duna ilmin, hadarin magana a cikin tarihi ba tare da ilimi ba. La shakka anna shuru'a fi buhuri tarikh aw al-khawd fihi sawa'un kana ta'lifan aw tahdithan laysa min as-sahli bi makanin wa ma kana yawman marta'an khasban li kulli ahadin kalla. Mala yace la shakka, babu shakka akan anna shuru'a fi buhuri tarikh, kutsawa cikin tekuna na tarihi, awul khawda fihi, ko kuma tsundumawa a cikin irin waɗannan koguna na tarihi, sawa'un kana ta'lifan aw tahdisan, duk ɗaya ne, rubutu ne mutum zai yi, koko bada labari ne zai yi game da tarihi, ko ta wannan hali indai zaka shiga cikin fagen tarihi, to yana da muhimmanci ka san cewa laysa min as-sahli bi makanin, ba abu ne mai sauki ba. Wa ma kana yawman, kuma da ɗai rana shi tarihi bai taɓa kasancewa marta'an khasba, huɗaɗɗiyar gona li kulli ahadin ga kowa ba, wanda kawai sai dai ya shiga ya shuka, kalla, ko ɗaya tarihi bai taɓa kasancewa haka ba. Kun fahimta jama'a? Tunda tarihi yake koda da rana ɗaya bai taɓa kasancewa gona ce huɗaɗɗiya yadda in ka zo sai dai kai shuka ba kawai, a tsandauri ne da ke buƙatar in ka zo na farko tukuna sai ka cire wannan datti da ke wurin, sannan ka yi hudar da kanka, ka yi karo da dutse da duk abin da za ka yi, ka gyara wurin, ka fitar da kunya tukuna, sannan kuma sai ka gane menene za ka shuka, kuma ya za ka shuka, yaushe za ka shuka, kuma yaya za ka girbe. To lallai duk wanda yake tunanin cewa fagen tarihi wai wata gona ce hudaddiya kawai sai dai je karanta, misali yanzu Sahihul Bukhari littafi ne wanda yake akwai dimbin tarihi a ciki, to yanzu duk abin da ka gani a cikin Sahihul Bukhari game da harkar tarihi an riga an samu ƙwararren malami shine al-Imam al-Bukhari, ya zauna ya tace maka, to anan hudaddiyar gona ce duk wani tarihi da ka gani cikin Sahihul Bukhari, to dauka shi kai tsaye gaskiya ne, babu shakka akai. Duk wani tarihi da ka gani a cikin Al-Qur'ani dauka shi kai tsaye gaskiya ne, babu tantama akai. Abin da ya rage maka game da tarihin da ke cikin Qur'ani da wanda yake cikin Sahihul Bukhari shine abu guda, kai kokarin gane hakikanin ma'anar, amma indai inganci ne to wannan tabbatacce ne. Amma duk wani tarihi da zaka karanta gashi yazo cikin Muwatta ta Imam Malik, ko kuma cikin Sunan Abi Dawud, ko littafin Darqutni, ko littafin At-Tarikh Al-Kamil na Al-Imam Ibn Al-Athir, ko littafin Al-Bidayah wa An-Nihaya, ko Tarikh Al-Islam na Al-Hafiz Adh-Dhahabi, to wannan fa sai ka tsaya kai aikin gano inganci da nagarta, sannan kuma kai kokarin gano menene ma'anar, dan haka ba hudaddiyar gona bace. Fa hadha al-allama ibn Khuldun rahimahullah
yo ai ga wannan babban malami ne al-Imam al-Allama Ibn Khuldun wanda ya rasu a hijrana da 808 yushiru ila nahwi hadha al-kalam yana nuni zuwa ga makamanciyar wannan magana ba'da an takallama an ahamiyati tarihi bayan da ya magana game da muhimmancin tarihi qailan ga abin da yake cewa fa huwa shi sai malan ya kewaye a kausi saboda ya ciro maganan ne a cikin maganganu dan haka kaga kafin ya kawo ta sai da ya mata dugo dis 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 haka dan ya nuna kafin ta akwai wata magana sai ya ce fa huwa shi mene at-tarikh tarihi muhtajun ila ma'akhidha muta'addida yana bukata zuwa ga sources mabambanta wato kafin ka zama malamin tarihi kana bukatar ka zama kana da sources kana da wasu wurare da kake tsotso wasu bayanai da wasu ilmomi tukuna sannan wa ma'arifa da wasu ilmomi mutanawwi'a nau'i nau'i in dai tarihi ne to ba wai kawai abin da yake bukata ka zo ka karanta shi kawai shikenan ka tashi ka tafi ba a yana bukatar ya zama kana da wasu ma'akhiz ina ka samu ka dibo wasu ilmomi tukuna kana da ilimin usulul fiqh kana da ilimin lughal arabiyya idan da larabci kake karantawa kana da ilimin harshen turanci inda turanci ne inda hausa ce kana da harshen turanci daga harshen hausa kana bukatar ka samu ire-iren waɗannan ilmomi tukuna sannan wa husni nazarin da kyakkyawan nazari kyakkyawan tunani wa tasabbutin da kuma kokarin tabbatar da duk abin da kake karantawa ko zaka karanta ko zaka rubuta waɗannan siffofi guda biyu kyakkyawan nazari da kyakkyawan tabbatar da abin da kake karantawa yafdiyani bi sahibihima ila al-haq su ne za su ja wanda yake da waɗannan siffofin guda biyu zuwa ga gaskiya domin kafin ka karanta sai da kai kyakkyawan nazari da ka karanta kuma sai da ka tsaya ka tabbatar da abin to waɗannan siffofin guda biyu za su kai ka zuwa ga gano gaskiya wa yunakkibani bihi anizzallat kuma za su nesanta shi daga kaucewa wal maghalib da kuma kurakurai li'anna al-akhbara domin su labarai idza tumida fiha ala mujarradin naqli idan kawai aka dogara akan cewa ai an dauko su ne ai ni ma haka aka gaya mini ni ma haka naji ni ma haka na karanta walam tuhkam usulul ada ba a tsaya an dora ka'idoji na al'adar bincike ba wa qawaidus siyasa da kuma ka'idoji na gudanarwa wa tabi'a ko wa tabi'atul umran da kuma tabi'a ta yadda ake raya abu a gane shi wannan daidai ne ko kuma ba daidai bane wal ahwalu da kuma ainihin wato tabi'u dangane da halaye filijitima game da zamantakewa yaya zamantakewar kaza da kaza take al-insani na mutum wato daga cikin abubuwan da zaka yi lura lokacin da kake binciken tarihi shine yaya zamantakewar mutanen da kake binciken tarihi akan su take yaya rayuwarsu take game da tattali yaya rayuwarsu game da siyasa yaya rayuwarsu game da gudanar da mu'amalar yau da gobe ciniki kasuwanci aure jihadi yaya rayuwarsu take game da haka wala qisa al-gha'ib minha bi-shahidi kuma matukar ba a kiyasin abin da yake gha'ibi wanda yake ba shi ko baya kusa ko ba a ganin shi in ba a ana auna shi da abin da yake shahidi ne ana ganin shi misali yanzu siyasar da aka yi 1950s zuwa 1960s siyasar su Sardauna da Aminu Kano da Gambo Sawaba da Asabareza duk wannan siyasar kai baka halarce ta ba me yasa saboda an haife ka a 1970 ne an yi wannan siyasar gaba ɗaya baka a duniya sai yanzu ka zo kana son ka binciki tarihin waccan siyasa to daga cikin abubuwan da zai taimake ka wajen gano wasu abubuwa na haƙiƙanin al'amarin waccan siyasa ta su Asabareza ita ce ka tsaya ka binciki siyasar da ke gudanuwa a yanzu in kana son ka binciki tarihin musulmi na da yaya rayuwarsu take sai ka tsaya ka auna da yaya musulmi suke a yanzu ya kake ganin musulmi a yanzu ko kun fahimta misali yanzu kana so ka gano shin sahabbai mutanen kirki ne zaman lafiya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahlul baiti da mutanen ainihin sahabbai zaman lafiya suka yi ko fitina suka yi ta yi, shin gaba ɗayan manzon Allah ya zauna a cikin tashin hankali ne da hayaniya da shi da sahabbai da matan shi da ƴaƴan shi, ko ko rayuwa aka yi cikin zaman lafiya? Sai ka dubi ya rayuwar musulmi take a yanzu. Yanzu musulmi kullun cikin tashin hankali suke? Musulmi kullun cikin fitina suke? A'a. Ashe kana auna yadda rayuwar take ta wadda kake gani da kuma wadda baka gani kake karanta, wannan sai ya taimake ka akan gano abubuwa na hakikanin abubuwan da suka faru waɗanda baka san su ba. Amma yanzu ka je kana karanta rubuce-rubucen da Turawa, Orientalist da ƴan Shi'a suka yi game da tarihin Musulunci, gaba ɗaya sun nuna tun da aka yi Musulunci har zuwa yanzu ba a taɓa zaman lafiya ba. Na ɗaya kenan, kuma duk rigingimin da aka yi na Musulunci ma babu na addini, daga rikicin siyasa, sai rikici akan kuɗi, sai rikici akan shugabanci, sai rikici akan harkokin da suka shafi ainihin wato mu'amala tsakanin wane da wane. Gaba ɗaya rigingimin ma sai su nuna maka duk ba ma rikicin addini ba ne, wato addini ma bai da ƙima a wurin waɗannan mutanen. Rikicin na neman kuɗi ne da mulki da shugabanci da ƙabilanci kawai. To sai ka tsaya ka dubi musulmi a yanzu, addini yana da ƙima a wurin musulmin yau? Yana da ƙima a wurin musulmin yau. To ya za a ce musulmin yau da suka gaji addini shekara 1400 musulunci na da mutunci a wurinsu, waɗanda aka saukarwa da addinin kuma a ce su addinin bai da daraja a wurinsu? Ko kun fahimta jama'a? Sai ka rinƙa kana auna irin waɗannan abubuwa. Shine matuƙar ba a gwada tarihin da ake karantawa wanda ya gabata da yadda rayuwar waɗannan nau'in mutanen take faruwa a yanzu, wal hadiru bizahir, kuma matuƙar ba a gwada abubuwan da suke faruwa a yanzu da abubuwan da suke faruwa a da, farubbama lam yu'man fiha min al-usur, to haƙiƙa za a iya cewa ba za a kubuta daga fadawa abubuwan da suke kurakurai bane. Wa mazallatil qadam, ba kuma za a amintu daga fadawa daga zamewar kafa ba. Wal haidi, da kuma kaucewa an jaddati sidiki, daga gaskiya wadda take gyararriya ce. Matukar ba a irin wannan aunawar. Matukar zaka je kana karanta tarihi, kawai karanta zaka rinkai, kuma duk abin da ka karanta kawai baka lura, to babu shakka zaka waye gari gaba ɗaya kana fagabliya ne a cikin kogo da koguna na ƙarya. Allah ya kyauta. A ƙarƙashin haka sai malam yace, wa kafirun ma waqa'a lil mu'arrikhin wal mufassirin wa a'immatin naqli al-maghalit fil hikayat. So da yawa an samu masu tarihi da masu tafsiri da shuwagabannin ɗauko labarai sun afka ainihin wato cikin abubuwa na kurakurai, fil hikayat, a wajen ba da labarin abubuwa, wal waqa'i, da kuma yadda al'amura suka gudana. Me yasa suka fada a cikin waɗannan kurakurai wajen ba da labarai da wajen haƙiƙanin al'amura yadda suka gudana? Li'timadihim fiha ala mujarradin naqli, saboda kawai wai sun dogara ne akan cewa to ai haka aka ɗauko, ai haka mu ma aka bamu labari, ai haka mu gani a rubuce. Ghassan aw saminan, shin abin da suke karantawa ko suke ba da labari ghass abu ne wanda yake lalatacce, aw saminan koko abu ne wanda yake mai kyau? Ba ruwansu sai kawai sai su fanjama yadda suka ɗauko shi haka za su bayar. Lam ya'riduha ala usuliha, ba sa gwada waɗannan abubuwan da suke ɗaukowa da usul ɗinsu. Ga misalin irin wannan jama'a, karatun fiqhu a Najeriya musamman, ko kuma ka ce a Afirka ta yamma, idda nan ne muka fi sani. A Afirka ta yamma duk abin da ɗan Afirka ta yamma ya karanta a cikin risala ko askari ko mukhtasar ko qawa'idi, kawai haka zai zo shi ma ya tafaɗe. Waɗannan abubuwan da yake karanta su baya komawa yana gwada su na farko da ilimi na aqida, baya gwada su da ilimi na hadisi, baya gwada su da ilimi na usulul fiqh. Abin da yake kawai duk abin da ya gani cikin risala sai ya ce mai risala ya ce kaza. Wannan ya saka da yawa daga cikin na farko waɗanda suka yi rubuce-rubucen a cikin kurakurai masu ɗimbin yawa. Abinda nake nufi, waɗanda suka rubuta littafan fiqhu, daga cikin abubuwan da ya ja musu kurakurai shine ɗibga-ɗibgan littafai suka samu an rubuta kafin su na fiqhu ba tare da bayyana dalilai ba. to da suka zo da su sai su amfani da ka'idojin tantance fiqhu kafin su dauko a su ma sai suka kwafo kawai ko kun fahimta jarabawa ce kake rubutawa ashe shirme kake rubuta amma ka iya turanci sai dalibin da ke kusa da kai da yaga kana ta cika shafuna sai dauka a wannan yana making point kana ta shirme saboda ka iya turanci shi kuma sai dogara to lallai tunda kaga wannan yana ta rubutawa a wannan A kawai nima in na makale mishi dan haka A plus A kenan me ya waye gari sai waye gari shi ya fadi kai ma sai ka waye gari ka fadi saboda me saboda kwafowa kake yi haka karatun fiqhu ya kasance a kasashen nan namu su waɗanda suka rubuta littafan fiqhu na malikiyan nan da muke karantawa sadda suka tashi rubutawa asalatan ba sun je sun dubi qur'ani da hadisi bane a menene ya tabbata a cikin fiqhun malikiya sai suka yi ta rubutawa mai mukhtasar yayi ishara akan haka sai ce zai dauko daga risala zai dauko daga ainihin zai dauko daga mudawwana zai dauko daga al-imam al-lakhabi zai dauko daga ibn wahab ma'ana kawai menene suwana suka tabbatar a cikin mazhabar sai rubuta da kafin ya rubuta haƙƙin sai duba Abdullahi dan Wahab ya ce kaza me dalilin shi me inganci da ma'anar wannan abin da ya fada to amma kawai tunda dai Ibn Wahab ya fada sai ya ce shikenan sai ya fada sai aka waye gari shi ya fada cikin kurakurai da yawa da suka zo karantawa a soro su kuma sai suka sake kwabawar ita ce madadin su da suka zo karantawa sai su yi amfani da ka'idoji na ilimi na gane inganci da ma'anonin maganganun su ma kawai sai suke ta karantarwa dan haka in yazo ya karantar da kai maganar da aka ce fiha salasatu aqwalin a ciki akwai maganganu guda uku yajuzu wa yahrumu wa yukrahu in ka ce akramaka Allah wanne ne daidai sai ce duk wanda ka dauka me yasa saboda ba shi da ka'ida wadda za ta iya tantance abin da yake daidai yo amma ya za a ya zama daidai shin idan matarka ta mutu wajibi ne ka sai mata likafani ko ba wajibi bane sai ce wasu malaman sun ce wajibi ne wasu sun ce ba wajibi bane wasu kuma sun ce khilaful aula to sai ka ce yanzu alagafa ta malan to ni yanzu a matsayina na dalibi in matata ta mutu anjima wanne zan yi daga ciki sai ce duk wanda kaga dama dauki to yanzu in ka dauki wannan to me wancan na ganin ka aikata abin da ba daidai ba to yanzu a matsayin ka na musulmi haka zaka zauna kai kana yin abin da shi yana ganin ba daidai ba kai kana ganin haka ashe dole ne a samu ka'idojin tantancewa da tace me da tace fiqhu waɗannan ka'idojin su ne ilimin hadisi mustalahul hadis da kuma ilimin usulul fiqh da kuma ilimi na harshen larabci wannan shine abin da malam yake cewa yake faruwa ko ya faru a cikin tarihi su waɗanda suka tashi rubuta tarihin da suka tashi sun je sun tattaro tarihi ne gaba ɗaya kawai sun jibga sun aje su a wajen rubutawar mafi yawancin su ba su dubi waɗannan ka'idojin ba sai suka rubuta suka tara yanzu kai da ka zo wajen karantawa ya kamata ka zuba waɗannan ka'idojin haka wajen rubutawa ka zuba waɗannan ka'idojin to kai ma da ka zo kuma kawai sai ka zama doba kawai sai ka ɗibo abin da suka rubuta kai ma sai ka zo sai ka jibga wa mutane sai ka ba su duk ɗan islamiya yanzu an tarbiyance su akan an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama 12 ga watan rabiul awwal wannan magana ƙarya ce ba ta da wani dalili alqur'ani ko sunna Ibn Ishaq shi ya fade ta a cikin sira da ya fade ta shi kuma ba hadisi ya kawo ba ba aya ba ba magana wani magabaci ba kawai ya fade ta ne haka da aka zo me ya kamata sai a zo a bincika menene dalili da ingancin wannan maganar ba bincika ba kai ma kawai sai ka je ka kwarbo a matsayinka na malamin islamiya sai ka zo ka an haifi manzon Allah 12 ga watan Rabiul Awwal ƙarya kake wuta zaka je wallahi sai ka tuba domin me ƙarya ka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sharrin shine sai ka gina ƴaƴan musulmi akan haka dan haka lallai mu abinda muke cewa jama'a mutane suna cewa muna da'awar ilimi dan mu ba da'awar ilimi muke ba mu abinda muke cewa muke ku tashi ku yi abin yadda ya kamata ku ne masu ilimi kuke sa malanta, kun nada rawani, kun sa babbar riga guda biyar, ka sa alkiyabba, ka kawo takalmi, ka zuba fakafakai duka, kai ne kake so ka fita a cikin sura ta malanta. Sai ake ce maka to amma ga yadda ya kamata malanta ta kasance. Dan haka ma'ana kawai sai ka je ka gyara harkar taka ka ci gaba da malanta har mahadi ya zo ya same ka ya baka digirin girmamawa cewa kayi aiki kafin ya zo. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka sai malam yake cewa lam ya'riduha ala usuliha, sadda suke rubuta waɗannan abubuwa ko karantawa ko karantarwa ba su gwada waɗannan abubuwan da ka'idojinsu ba, wala kasuha bi ashbahiha, ba su kuma gwada su da makamantansu ba. Idan matsala ta faru a tarihi, in kana son gane gaskiyarta ko ba gaskiyarta ba, daga cikin ka'idojin shine sai ka gwada ta da makamantanta da ta faru a da, yaya al'amarin yake. Wala sabaruha, sannan kuma ba su lura da waɗannan abubuwa ba bi mi'yaril hikima, da ainihin wato magwadai na hikima, da sai su ainihin tsaya su gwada waɗannan abubuwa da ma'aunai na hikima. Walwuqufu ala tabai'il kainat, sannan kuma su tsayu wajen gano tabi'o'in abubuwa waɗanda suke faruwa. Misali yanzu geographers waɗanda suke bincike game da harkar yanayi, in suna son su gane yaya level na zubar ruwa ko kaza kaza, wata 'yar na'ura ce za su je su aje ta, in aka zo ana ruwa, suna nan suna aje ta kowace shekara kowane ruwan sama, har za su yi wannan binciken tsawon shekara 40-50 misali, to sai su zauna su rubuta su ce gwargwadon ƙarfin ruwa a Zaria baya wuce kaza. To yanzu ba wahayi ne aka yi musu ba, ba kuma wata mita ce suka sa nan take ta gano cewa ƙarfin ruwa a Zaria bai wuce kaza ba, sun dade suna gwada abubuwan ne da tabi'a har suka yi reaching conclusion ruwa baya wuce kaza, ko zafi baya wuce kaza, ko makamantan haka. Abinda ake cewa al'amuran tarihi ma da suke faruwa ana gwada su da yadda dabi'o'in al'amura suke faruwa a cikin gudanuwarsu. Sannan wa tahkimin nazar, da kuma amfani da ainihin bincike, wal basira, da kuma basira fil akhbar, a wajen ainihin labarai. An-nazar shine kayi amfani da nazari, kayi tunani. Sannan al-basira, ka tsaya ka sanya kaifin basira yadda za ka ainihin binciki labari kaza. To da suka waye gari ba sa aiki da waɗannan ka'idoji, fadallu anil haqqi, sai suka bata daga gaskiya. Watahu, kuma suka rude fi baida'il wahami, a cikin ainihin wato fage na ɗimuwa, wal ghalat, da kuma kuskure. Sai suka waye gari kawai duk abin da suke rubutawa fagabniya suke suna ta ainihin rudani a cikinsu. Wala siyama fi ihsa'il a'dad, malam yace musamman inda suka fi kuskure din wajen kididdige adadi minal amwal, a cikin tarihi daga cikin inda kurakurai yake faruwa shine dukiya da za a bada labarinta, wane yana da dukiya kaza. To daga cikin hanyoyin da ya bullowa masu rubutu da karatun tarihi shine shirme game da adadin dukiya, karuna nawa yake da ita. In aka faɗi dukiyar, sai kaga ko yanzu da duniya ta kai idda ta kai a tattalance, sai kaga waɗannan kuɗin ba za su lissafu ba. Wane in ya zo shi kuma sai ya ƙara sifili, wane ya ƙara sifili, da gwargwadon sifilin da kake ƙarawa kana ƙara adadin dukiyar. Don haka kurakurai sun faru game da yadda ƙididdigar dukiya take a cikin tarihi. Wal asakir, da kuma ƙarfin soja na ƙasa kaza, a cikin tarihi an ta shirme wajen bada irin waɗannan labaran. Idza uridat fil hikayat, in aka gitto da ire-iren labarai na sojoji ko dukiya a cikin hikayoyi da ake bayarwa, sai kaga cewa akwai shirme da yawa. Iz, domin kuwa hiya mazinnatul kadhibi, waɗannan irin wurare ne da ainihin ake zaton ƙarya tana faruwa a ciki. Sannan wa matiyatul hadari, kuma wuri ne wanda yake abubuwa na bankaura suna faruwa. Hazar shine ka rinka magana kai kanka kana faɗin maganan ne da bakinka, wato ita magana ba ta ma wuce iyakar makoshinka ba, ba ta a zuciyarka, kawai faɗanta kake. Misalin magagi, mutumin da ya tashi yana magagi, in ya watsake tasgari ya waye sai a ce jiya ka ce kaza, ka ce kaza, ya taɓa karɓan ya faɗi wannan abin? to sai suka waye gari mafi yawancin abubuwan da suke rubuce-rubuce a kai, in ka dube sai ka ga cewa sun yi kama da maganganu irin na magagi na shirme. Wala budda, ya ce haƙiƙa ko babu makawa, min raddiha ila al-usuli, lallai ne kowace magana aka karanta a tarihi a koma da ita zuwa ga ƙa'idoji, wato waɗanda suke su ne asali. Wa ardiha, da kuma gwada su, alal qawaid, game da dokoki na tantance labarai. Wannan magana al-Imam Ibn Khuldun shi ne ya faɗe ta yau kusan shekara 600 da ta wuce, a cikin littafin shi mai suna Muqaddima ta Ibn Khuldun a shafi na 9. Allah ya taimaka. Malam ya ce, fa idza ulima hadha, to in har aka san wannan magana wadda Malam Ibn Khuldun ya faɗi, kana min al-khata'i an naj'ala min at-tarihi maddatan sahala, yana daga cikin kuskure mu dauki cewa tarihi to darasi ne ainihin mai sauki. Wa marta'an khasba, kuma mu dauki cewa tarihi wata hudaddiyar gona ce, li kulli man habba wa dabba, ga duk wani wanda ya fadi ya tashi. Haka ce dan ma habba wa dabba, wato kowane dan Jack and Harry, kowane mashirmanci. To abu ne wanda yake kuskure mu dauka cewa in dai kun fahimci waɗancan maganganu da Ibn Khuldun ya faɗi, to yana da wahala, wato kuskure ne ka dauka cewa to tarihi abu ne mai sauki. Yanzu ku dubi wani abu da yake faruwa wajen admission a jami'o'i. In ka je ka nemi wani sensitive course baka samu ba, sai a ce ko za ka karɓi history. Kun fahimci ana yin haka? Most especially a jami'ar mu ta nan Ahmadu Bello. Ka nemi political science baka samu ba, sai a ce to ko za a karbi history. To a history shi ne daga cikin fundamentals na political science, history yana daga ciki. Ka nemi international relations baka samu ba, a to shi kenan ko za ka karbi history. Wai history din ana ganin wani shirme ne kawai, so da haka ma da aka tashi kawai sai ba a dauke shi as a professional course ba, sai aka dauki kawai history, in ka yi degree akan history kawai single honor ne. Sai ka je ka ga yaron da ke karatun history, in ka tambaye shi, a me kake karanta, sai ya ce ana karanta political science ne. Wai yana dan tsirtuwa, wai gwamma ya dan kara sama dai, ina karanta political science ne, ai international relations ne. Bai san cewa abin da yake karantawa ya fi political science, ya fi international relations, ya fi. Amma saboda an ɗauki abin mai sauƙi ne, shirme ne ma kawai, sai a ce to ya ko za a baka history ne, sai ce to sa a bani. Shi ma dai tunda ya zama hopeless shi kenan, ya zama ya zai yi, wai a bashi, wai ma history ma ana ganin. Ku je ku ga yadda aka ɗauki waɗanda suka yi karatu game da history a duniya, kaga professor na history ya aka ɗauke shi, sai kaga yana da darajar da bata gaza professor na criminology ko professor a law ba, ko professor a pharmacy ko medicine ba. Amma munan kawai an ɗauka ai history abu ne mai sauƙi kawai. Amma abinda malam yake cewa in dai kun fahimci waccan magana da Ibn Khuldun ya faɗi, to lallai za ku gane ashe tarihi ba abu ne mai sauƙi ba. Ina fata an gane. Fa inda izin, to a wannan lokaci kenan tunda kun gamsu da haka, nastati'u an naj'ala an nujmila at-ta'amula ma'al ahdasi wal athari allati fi kutubi at-tarihi wa ghayriha fi qismaini. In har kun gamsu da ainihin wato waɗancan bayanai, to sai malam ya ce fa inda izin, to a wannan lokaci sai mu ce muku, nastati'u an nujmila at-ta'amula ma'al ahad ko ahadith, sai mu ce to mu'amala tare da labarai da ake karantawa, wal asar, da kuma abubuwa waɗanda suke, wato misali daga cikin asar yanzu irin abubuwan nan na ƙasar Misra, waɗannan tuddai na kaburbukan su Fir'auna da makamantansu suna daga cikin asar, da katangaccen ta China. Ina gaskiyar yanzu wannan katanga ta China ita ce katangar da Dhulkarnain ya gina ko ba gaskiya ba? Yanzu wannan irin ainihin gine-gine da kake karantawa dogaye masu kamar dala, ina gaskiyar cewa kaburbuka ne a ƙarƙashinsu, su ne asar. In ka shigo nan cikin garin Zaria, za ka zo ka ga ainihin wani gabjejen masallaci a ƙofar fadar sarki, ina gaskiyar wannan masallacin sarki Jatau ne yayi shi ko ba sarki Jatau ne yayi shi ba, asar zaka ga wata ganuwa ko garu da ta kewaye gari, menene tarihin wannan, su ne asar, abubuwa waɗanda ka tashi ka gansu an ce maka kaza an ce maka kaza. Ina gaskiyar wannan magana, in ka tafi ga wani dutse nan a ƙasar Hausa, in ka kalle shi da kyau sai ga kamar amare ne suka ɗauko kaya suka zama dutse, abinda kowa ya tashi ana ce mishi a ƙasar Hausa amare ne suka ɗauko za su je za su kai amarya, sai yaƙi ya taso, da yaƙi ya taso sai suka ce ya Allah mu ba za mu iya ba kamar da mu dutse, shine sai suka zama dutse, shine sai ake cewa dutsen amare. Yanzu wannan asar ne, ina gaskiyar wannan magana, duk ana karantawa a cikin tarihi. In ka karanta littafin Iliya dan mai ƙarfi zaka ji tarihi rarrarrarrarra har akai wani birnin Kif. Ina gaskiyar waɗannan duk asar ne da labarai. To yace kenan zamu iya dunkule labarai da muke karantawa da kuma bayanan wasu abubuwa na tarihi, allati fi kutubit tarikh, waɗanda ke cikin littattafan tarihi, wa ghairiha, da waɗanda ke cikin wasu littattafai ma ba na tarihi ba, to zamu iya dunkule su fi kismaini, mu kasafta su kashi biyu, wato in mun so mu karkasafta su don mu ji sauƙin fahimtar su. Alqismul awwal, kashi na farko, ma kana min hadha ifan, akwai abubuwan da muna karantawa a cikin littafan tarihi da bada labarin abubuwa da wurare da makamantansu, to akwai waɗanda kai tsaye abubuwa ne masu rauni, wa hadhal qismu, to irin wannan kashin, la yakhlu min halatayn, shi kuma baya kubuta daga halaye guda biyu, al-ula, halin farko, an yakuna maghmuran, ya zama magana ce ta banza, saqitan, watsatsiya, laysa mutadawalan alal alsina, ko a harsuna ma ba a jinta, fa mithlu hadha, to irin wannan, la yultafatu ilayhi bihali, ta kowane hali ba za a waiwaya a dube shi ba, wala maqalin, sannan bai kamata a ce komai akan shi ba galiban a galibin lokaci. Ko kun fahimta jama'a abinda wannan magana take cewa? Shine akwai labarin da zaka zo ka karanta shi, sai ka gama karanta shi a littafi tsaf, wannan labarin tun farko kana gama karanta shi kai da kanka sai ka gano cewa ba daidai bane kai da kanka, to wannan saboda kasantuwar shi ba daidai bane ma a littafin kawai yake a rubuce, amma ko a harsunan mutane kunne ya menene yake cewa kunne ya girmuka ka, ko a kunne ya girmuka ka ba a ji, to irin wannan hali na farko ba a waiwaye shi, ba a cewa komai akan shi, kawai sai ai shiru akan shi. As-saniya, hali na biyu na irin waɗannan abubuwan, an yakuna mashhuran ala arsinatin nas, ya zama ya shahara a harsunan mutane, manshuran fil kutubil islamiyya, kaji an watsa shi kuma a littattafai na musulunci, wa hadha aidan la yakhlu min salasati anwa, to wannan ma baya ainihin wato kubutuwa daga halaye guda uku. A nan za ku ga wata shadda da ya sa ba shadda ba ce, fataha ce, la yakhlu baya kubuta daga halaye guda uku, ma'ana labarin da zaka ji shi gashi nan ko ina a harshe, sannan ka karanta sai ka same shi a cikin littattafai na musulunci. To waɗannan irin labaran ga halayen da ake mu'amala da su. An-naw'ul awwal, nau'i na farko, an yakuna mukhalifan lil haqq, ya zama ya saba wa gaskiya, daga karanta shi sai ka ji ya saba wa gaskiya, to mecece gaskiyar da zaka gwada yayi daidai da ita ko ya saba? Ita ce al-Qur'an was-sunna wal-qawa'id ash-shar'iyya, Qur'ani da sunna da ka'idoji na shari'a su ne ilimin hadisi da ilimin usulul fiqhi, ko kuma da ilimi na aqida. Sai ya ce fa hadha yajibu radduhu, to irin wannan tarihi in ka karanta shi wajibi ne ka tunkude shi, wa kashfu awarihi, kuma wajibi ne ka tona asirin shi, ka fito ka nuna wa mutane jama'a wannan ba daidai bane, da bayani ne ko ku a rubuce ne. Kun ji nau'i na farko. An-naw'u thani, nau'i na biyu fa, an yakuna muwafiqan lil haqqi, kana karanta shi sai ka ji yayi daidai da gaskiya. To mecece gaskiya? Al-Qur'ani was-sunna wal-qawa'id ash-shar'iyya, kaji yayi daidai da abin da Qur'ani ya kawo, yayi daidai da abin da sunna ta kawo, ko kuma yayi daidai da ka'idoji na shari'ar musulunci, ilimin usulul fiqhi da ilimin mustalah da kuma ilimin aqida. Sai ya ce fa hadha kana aulatarkuhu wattirahuhu wattirahuhu, abin da yafi dacewa game da irin wannan a bashi kuma ayi watsi da shi, tare da cewa fa yayi daidai da gaskiya. Wal iktifa'a bima sahha min adillatil haqq, sai a takaitu ga abubuwan da suka inganta na dalilan gaskiya din. Wannan labarin yadda ka karanta shi, akwai irin shi a Qur'ani, to sai ka aje shi, sai ka dauki na Qur'ani. Yadda ka karanta shi nan, an zubo shi gashi nan, akwai shi a hadisi, yayi daidai da gaskiya ko? To aje shi dauki gaskiyar asalinta. Ko kun fahimta jama'a? Kaga anan, kaga nan ana koya maka wata ka'ida ce, yayi daidai da nagarta, amma asali kissa ashabul kahfi, keke da keke sai ta daidai da yadda take a Qur'ani. Sai ka ce wannan yayi daidai da gaskiya, to bari mu dauki gaskiyar ita wadda ya daidai da ita. Ko kuwa haka abin yake, malam yake cewa wal iktifa'a bima sahha, ko a'a, wal iktifa'a bima sahha min adillatil haqq, sai a takaitu akan abin da ya inganta na dalilan ita gaskiya din. Ilman, tare da muna faɗin wannan magana, amma muna sanada anna fi zikri hadha an-naw'i khilafan bayna ahli al-ilmi, ambaton wannan irin nau'in ya halatta ma ko bai halatta ba, tare da yayi daidai da gaskiyar fa ko? Ambaton shi din ma a bada irin wannan labarin, tunda yayi daidai da na Qur'ani, to malamai ma sai suka saba. Wa in kana ar-rajihu tarkahu, tare da cewa maganar da suka karkata akai wadda take da ƙarfi ita ce a bashi din. Wal iktifa'a bima sahha, tare da takaituwa da abin da ya inganta, min ghairihi, na daga wanda ba shi ba din, na daga Qur'anin, a takaitu da shi. Misali jama'a, kama a cikin shari'ar musulunci, lokacin da aka kafa shari'o'i a wasu jihohi a nan kasar arewacin Najeriya, sai suka yi ta gayyato professors da doctors da lecturers daga tertiary institutions cewa a zo a rubuta musu shari'ar musulunci. Ita ce a zauna a rubuta, wanda ya sata za a yanke mishi hannu, matukar abin da ya sata ya kai kaza, ya kai kaza, ya kai kaza. Su waɗannan professors da sauransu galibi suna ɗibowa ne daga Qur'ani ko hadisi. To mu kuma sai muka ce a'a, wannan kuma bid'a ce, wannan abin da suka yi laifi ne. Tunda dai shari'ar musulunci aka ce duk abin da ake bukata akwai a cikin Al-Qur'ani ko hadisi, to Qur'ani da hadisi a ci gaba da karanta su. Ran da ka je ka tabo sai a ce alarama mai Allah ya ce, sai a bude sai a karanta, ana karanta sai a hukunta ka, sai a aje. A sai a ce aje wai a yo duplication, a kwafo keke da keke, amma a mai da maganan maganan wani da uslubin maganan wani, wannan kuma bid'a ce. Domin me? Tunda dai abinda za a kwafo din babu gyara a ciki ko kadan, asalin shi Qur'ani din an yadda gaskiya ne, to dan me kuma sai an zo an sake wani yare? A bari mana, in kai sata a ce akramaka Allahu, me Allah ya ce game da barawo ne? Ce Allah ya ce was-sariqu was-saqitu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Sai ya ce hasbuka ya isa tsayanan. Sai ya ce to sarkin fawon hannu, yanke hannun shi, shikenan an gama. Amma sai a ce a rubuta, to a tsarin shari'ar musulunci ta jiha kaza wadda aka kai wa ƴan majalisu suka yadda suka sa hannu, doka ta kaza, sakin layi na kaza, ya amince da yanke hannun wanda duk ya saci kaza kaza, dogaro da aya Al-Qur'ani kaza da kuma hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud, Allah ya taimake mu. Sai a ce to wannan bid'a ce, ba ku nemi Allah ya taimake ku ba tunda kuka saba mishi. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka in ka zo za ka yi wa jama'ar ka tarihin ashabul kahfi, sai ka ce to jama'a yau za mu dauko muku tarihin ashabul kahfi. To karka je ka dauko wani littafin tarihi, buɗe Qur'ani a ja maka ayoyin ka fassara, sai ka ce to kun ji wannan, eh to shine abin da Allah ya faɗi, shikenan kawai. Domin abin da yake faruwa a galibi shine ba sa gama rubuta wannan abin da za su rubuta na tarihin, wanda za a ce yayi daidai da na Qur'ani, sai kaga an dan ƙara da wasu abubuwa, koda da bayyana sunaye waɗanda suke waɗannan abubuwan karambani ne. naka zo kissa ashabul kahfi saboda karambanin tsiya hakkaran ashabul kahfi sai da aka ce ga sunan shi me ya bukata mu san sunan kare ko kun fahimta jama'a zaka zo kana karatun tarihin annabawa a cikin alqur'ani annabi zakariya yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai kaji an ce annabi zakariya kashe shi akai annabi ya haya dan shi kashe shi akai to ba haka muke karanta a tarihi ba wannan magana ba ta a cikin alqur'ani ko hadisi ai tunda aka fara bincike akan tarihi yanzu kowa ya shiga taitayin shi kowa ya shiga taitayin shi ai da kuna zaune ne karazu da kawai duk abin da kuka ji ko kuka karanta ai ibnu kafir ne ya kawo ibnu kafir da ya kawo yayi maka ishara zuwa ga cewa abin da ya kawo babu isnadi yayi maka ishara ga isnadin amma isnadin bai inganta ba sai an fara karatun hikba tukuna ma waɗannan su mun tabi ne game da ka'idojin hakikanin ka'idojin da juye aiki da ka'idojin yana cikin wancan littafi Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam da yace an-naw'u ath-thalith naw'i na uku an yakuna silman akwai tarihin da zaka karanta sai ka ji shi salin alin la muwafiqan bai daidai da gaskiya ba wala mukhalifan shi kuma bai saba wa gaskiya ba li shay'in min al-haqqi bai daidai da komai na gaskiya ba bai kuma saba wa komai na gaskiya ba shine silman sai ka ji shi salin alin wani abu ne yazo maka gashi nan mai dadi baka da yadda zaka ce wannan abin ya dace da aya kaza ko hadisi kaza ba kuma kada hujja a cikin shi na cewa yayi karo da aya kaza ko hadisi kaza fa zikru misla hadha an-naw'i to ambatan irin wannan nau'i a rubuce ko a karance ko da bayani mahallu khilafin baina ahli al-ilmi to abu ne wanda yake akwai sabani a tsakanin malamai ma baina mubihin wa mani'in tsakanin wadanda yake cewa wannan ya halatta wani kuma yace wannan bai halatta ba gashi a kasa yace unzur hadhihi al-mas'ala fi kutubi ulumi al-hadith ka duba wannan mas'ala a cikin abu ba to sai wasu suka ce to tunda haka ne ya halatta a fade shi wasu suka ce bai halatta ba maganar da take daidai ita ce bai halatta ba ba a bukatar shi ko kadan domin me addinin musulunci jama'a ba addini ne na cushe ba sune yanzu ire-iren sunayen waɗannan abubuwa da zaka ji kamar kana karatun tafsiri sai kaji an ce maka wai annabi nuhu wai nuhu ba sunan shi bane wai sunan shi abdul ghaffar to ai na ka faɗi abdul ghaffar ba qur'ani ne ya faɗa ba ba hadisi ne ya faɗi ba to yanzu wannan ma an ka dauko wannan maganar ita ta saba domin qur'ani ya kira shi da nuhu sannan wani labari wani shafa labari shine yace wai sunan shi abdul ghaffar kana karantawa azara wa iz qala ibrahim li abihi azara sai wani sai ya ce maka azaran ba baban shi bane baffan shi ne qur'ani fa ya ce li abihi to yanzu wannan labarin da ka karanta yayi karo ma da alqur'ani abinda ake magana wanda ma bai yi karon ba shine kamar ashabul kahf yanzu bayyana sunan su bai yi karo da qur'ani ba amma kuma bai daidai da qur'ani ba don qur'ani shiru ye ko to abinda ake so kai ma kai shiru to amma wai dan ayi wa labarin balance ya dan kara ai squeezing da labarin ko ina ya samu balance daga sunan ashabul kahfin nan da aka fadi wanda yake bai daidai da gaskiya ba bai saba gaskiya ba sai kaji wani ya dauki daya daga cikin sunayen ya sa wa dan shi ya bar sunayen annabawa da sahabbai wanda ya tabbata ga qur'ani da hadisi ashe daga nan zaka gane waɗannan irin abubuwan a bar su din shine abin da yafi daidai kun ji kashi na farko kenan alqismu thani kashi na biyu daga cikin karkasuwar irin labaran da muke karantawa a littattafan tarihi ma kana min has sahihan sabitan abinda ka karanta sai ya zama wannan abin ingantacce ne tabbatacce wa hadha alqismu to irin wannan nau'in wannan kashin la yakhlu aidan min halah ma min halataini shi kuma baya kubutuwa daga halaye guda biyu wato ka karanta abin ya tabbata ingantacce ne tabbatacce ne to zaka samu kanka a dayan hali biyu game da shi alhalatul ula halin farko an yakuna muwafiqan lil haqqi kaga wannan abin tunda ya inganta kuma yayi daidai da gaskiya zahiran wa batinan sararin shi da boyen shi fa hadhihi alhalatu haqqun to wannan halin gaskiya ce la shiya ko la shiya ta fiha gaskiya ce tsantsa wadda babu wani sofanan ƙarya a cikinta. In aka ce sofa ne, shi ne ka ga tinkiya baka put, amma sai ka ganta da ɗan wani fari ɗigo, to sai a ce akwai sofa ne. To wannan abin da ka karanta ingantacce ne kuma tabbatacce ne. To wannan abin sai a ce gaskiya ce tsantsa wadda yake babu wata dosin ƙarya a ciki ko kaɗan. To kenan falazimul haqqi haqqun, duk abin da yake lazimin gaskiya ne ko to shi ma gaskiya ne. Don haka wannan abin da ka karanta tunda an ce maka tabbatacce ne ingantacce, to ci gaba da faɗan haka. Kamar me? Kamar kissa ashabul kahfi din da ka karanta a Qur'ani, ka karanta ta a hadisi, sai ta zama me? Dama ingantacciya ce, tabbatacciya ce ko? To shikenan gaskiya ce, to ci gaba da faɗin ta a haka, domin dama a gaskiya ka karanta ta. Alhalatu saniya, hali na biyu, akwai abin da yake za ka karanta shi bayan ka gama karanta shi tsaf, wannan ainihin abin ana magana ismin farko na biyu fa, ingantacce ne tabbatacce. Me yasa? Ga isnadi rangada dau kana gani ingantacce, amma kuma an yakuna zahiruhu yukhaliful kitaba aw sunna, in ka dubi zahirin shi sai ga yana sabawa alqur'ani ko sunna, aw alqawaid ash-shar'iyya, ko kuma yana sabawa kaidoji na shari'ar musulunci. Fahadhihi alhalatu, to wannan irin halin maidanur rasikhina min ahli alilmi, fage ne na waɗanda kafafuwansu suka yi zurfi daga cikin malamai, fi taujihi ha, game da kawo mafita game da su, wal jam'i bainaha wa baina nasikhiha, da kuma yadda za a yi a hada tsakanin irin wannan maganar da wadda ake ganin ta shafe ta, ila akhirihi, har zuwa ƙarshen ta. Wa min hadhihi almasail, daga cikin ire-iren waɗannan mas'aloli, al-fitna, fitina da ta faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya. In ka karanta sai ka ga isnadi tiryan-tiryan wannan abu gaskiya haka ike. To amma kuma in ka dube sai ka ga a zahirin shi kuma ya saba wa al-Qur'ani ko sunna. Misali tahkim, tahkim da aka zo da rikici-rikici tsakanin Muawiya da Ali, sai aka ce sai suka turo ƴan sulhu, wannan ya turo Abu Musa al-Ash'ari, wannan ya turo Amr ibn al-As. Yanzu in ka karanta kissar da isnadin wannan maganar, hakikanin mas'alar tahkim ta faru, amma yadda aka zo aka faɗe ta daga ƙarshe ta faru fa, wannan kuma ya sabawa al-Qur'ani da hadisi. Shine da aka zo aka zauna, Amr ibn al-As shine wakilin Muawiya, Abu Musa al-Ash'ari shine wakilin Aliyu, ana zama a yadda aka faɗi. Ina son ku gane mas'alar tahkim din ta faru shine sulhu tsakanin Muawiya da Aliyu. Muawiya turo wakilin ka yace ga Amr ibn al-As, Aliyu turo wakilin ka gawa ga Abu Musa al-Ash'ari. To sulhun ya faru ko bai faru ba? Ya faru. Dan haka kaga mas'alar ingantacciya ce asalinta, amma yadda aka bada labarin ta fasi aka ce ana zama sai ainihin Abu Musa al-Ash'ari sai cewa Amr ibn al-As to fara magana, kai yayana ne, ka girme ni, wai a yadda qabiyyar ta ce, sai shi Amr ibn al-As sai ya ce a na ci girma, yi magana kai, fara yin magana, na ci girma. Abu Musa al-Ash'ari yana bude baki sai ya ce to shikenan, tunda rikici yayi rikici tsakanin Aliyu da Muawiya, ni kuma ni ne wakilin Aliyu, to na sauke Aliyu. Shikenan sai Amr ibn al-As ya ce to ka sauke Aliyu, eh, to ni kuma na nadanawa. Sai Abu Musa al-Ash'ari sai bude baki ya zindimawa Amr ibn al-As ashar cewa maci amana ne, shi ma sai aka tashi baran-baran. Yanzu asalin kabiyar ingantacciya ce, amma yadda aka bada labarin ta fakariya ne, ba haka ta faru ba. Yaya ta faru? Lokacin da suka zauna, to rikici yayi rikici, eh, to abin da za a yi a turo wakilai, Amr ibn al-As ya wakilci Muawiya, Abu Musa ya wakilci Aliyu. Da aka zo aka zauna sai aka ce to yanzu sulhin da za a yi, Muawiya a matsayin khalifanci da ya nada kansa a ƙasar Sham ba a yadda ba, dan haka ya sauka ya koma darajar shi, ita ce mai shi governor ne na Sham, amma shi ba shugaban ƙasa bane, ba khalifa bane. Aliyu kuma ya ci gaba a matsayin shi na khalifa, to yanzu abinda sulhun ya haifar na zaman lafiya shine ada Muawiya na rikici ne akan sai Aliyu ya sauka gaba daya ko kuma a saukar da shi da karfin tsiya shi kuma Muawiya ya zama shine ya cancanta shi kuma Aliyu yana rikici ne akan karfi da yaji sai a ainihin sauke Muawiya a dawo da ainihin kasar Sham ta zama karkashin daular musulunci bayan shi Muawiya ya ce ya yanke ta ta fita daga cikin daular musulunci ya kafa kasa mai cin gashin kanta kamar yadda Bayafara ta faru to yanzu wannan rikicin a haka kaga kowa yana jin kansa a matsayin khalifa sai aka ce a'a a komo kai Aliyu kai ne khalifa kai kuma Muawiya a matsayin governor to yanzu daga cikin abin da sulhun ya haifar shine bayan zaman lafiya to Muawiya ya samu aminci akan ba za a sauke shi saukewa ta gaba daya ba dan haka zai ci gaba da maintaining matsayin kujerar shi shi governor ne ba kamar yadda ya dauki kanshi ba cewa shi ma shugaban kasa ne yanzu wannan ita ce gaskiyar abin da ya faru to yanzu idan baka samu masu zurfin ilimi sun shiga sun tantance maka mas'alar ba abinda baka dauka ita asalin tahkim din sulhun ya faru to amma menene yaya ya faru da aka zo sai aka yi polluting yadda ya faru sai aka gurbata shi to amma in kaga isnadin cewa sulhu ya faru tsakanin Muawiya da Aliyu zaka ga isnadi sahihi sabiti to amma in kaga madhumunin kuma abinda aka fadafa sai kaga kuma ya saba wa Qur'ani ko sunna me ya saba wa Qur'ani ko sunna a cikin sunna babu yadda za a yi mutum ɗaya ko biyu su hadu akan sauke khalifa hauka ake yi Abu Musa al-Ash'ari yana hauka ne zai ce ya sauke Aliyu daga khalifanci wannan magana ta saba ma sunna ba za a karbe ta ba to dan haka idan ka je ka nemo wanda yake rasikhi ne kafar shi ta yi zurfi a ilimi sai ka ce ala gafarta malan ga labarin nan naga asalin abin isnadin ya tabbata amma kuma a ciki ga wani abu na gani wanda yaya al'amarin yake sai fitar maka da haƙiƙanin matsala sai ga ka fita daga cikin rikici dan haka yake cewa alhalatu saniya an yakuna zahiruhu yukhalifu alkitaba aw as-sunna sai kaga abin da yake a zahiri ya saba wa qur'ani ko sunna aw alqawaid ash-shar'iyya ko kuma ya saba ma ka'idoji na shari'ar musulunci fa hadhihi alhalatu to in aka samu irin wannan hali to maidanur rasikhina min ahli alilmi to fage ne wanda ake barwa malamai masu zurfin ilimi fi taujihiha a wajen kawo manufa da mafitar wannan abin wanda kai kaga ya ruda ka wal jam'i bainaha da kuma yadda za a yi a hada waɗannan irin maganganu da za a ga sun yi karo da alqur'ani ko sunna bayan a zahiri kuma sun inganta wa bayani nasikhiha da kuma bayanin menene ya share me daga ciki ila akhirih sai ya ce wa min hadhihi almasail alfitna daga cikin irin waɗannan mas'alolin akwai mas'alar fitna din da ta faru haka ina gaskiyar yakin jamal wanda zamu zo mu tattauna tsakanin Aisha da Aliyu yaya abin ya faru fitinar ta faru ko bata faru ba ta faru har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ran shi Allah ya nuna mishi al'amarin zai faru tun yana da rai kenan babu tantama game da faruwar amma yadda ake baza labaran faruwar abin fa sai zama ba haka bane to yanzu ina mafita akan irin wannan sai ka duba ka ga ai daga cikin dalilan da yasa kai ka rude a cikin abin kana daga cikin ar-rasikhuna fil ilmi a'a kai ba ka daga cikin masu zurfin ilimi to je ka ka tambayi waɗanda suke da zurfin ilimi to amma matsalar ita ce sai ka dauka to ai tunda ka karanta abinda ka fahimta ai haka ne wato ba kai wa kanka adalci ba so da dama dalibi yana daukan ga wasu kaidoji na jarabawa saboda ya samu kanshi shi victim din jarabawa ne ran da ya zama lecturer fa sai ya zama irin abin da malaman shi suka yi mishi shi ma yana yin irin abin ko fiye da haka haka ne ko ba haka ba a lokacin wai kuma ya gane oh ashe dalibai ba su da gaskiya akan wannan abu amma san da yake dalibin fa yana ganin malaman nan mugaye ne ba su da imani ko kadan da ya zama lecturer shi ma sai ya zo yana yin irin wannan ya zama mugu shi ma ya zama ba shi da imanin kenan a wurin daliban amma a wata ka'ida ce wanda shi a matsayin shi na dalibi mai karamin sani bai santa ba a lokacin da ya zama malami sai ya san ka'idar kenan ashe a da yayi rashin kunya ne da ya hukunta malaman shi mugaye ne da sai ce to tunda dai malamai na ne suke yin wannan abun ni kuma dalibi ne to ban fahimci abun bane bari in bi a hankali har in fahimta to galibin abin da yake faruwa kenan shi yasa muke cewa ayi ilimin idan kai ilimin kai zurfi sai ka gano cewa ashe sanda kake fadin kaza da kaza rudi ne ya rude ka cewa kai ka isa ashe lokacin baka isa ba to malam yake cewa wa qad rasama as-subki الامام العلامه السبكي شيني بابان مالمن ده يربط لتافين طبقات الشافعيه مجلدي 8 ني كانا بوكاتر كارانتا wannan littafin ya rasu a shekara hijira na 771 وكذا السخاوي هكذا الامام السخاوي wannan littafi nashi wanda nazo muku da shiran nan al-i'lan ko al-i'lan bit-tawbikh liman dhamma at-tarikh shi ko ya rasu hijira na 902 رحمهم الله الله يجيكم ودنا مالامي سن زونا سن صار منهجا علميا تفريقي نا علمي ومعالم مهمة دكما علمومي ما سمهمانشي كان على صاحب التاريخ أن يتقيد بها أكن شوى دوان دذي كرنت تاريخي كوية ربوتا كوية بعد تاريخي سيادي ودنا كائدوجن kitabatan a rubuce zai rubuta au ilka an koko wa'azi ne zai ya bada tarihi sun zauna sun rubuta kaidojin wa kad jama'a ha sheikh muhammad as-sulami babban malami muhammad as-sulami ya tattara waɗannan kaidojin da malaman nan suka rubuta wa zada alaiha sannan yayi ƙari akan su ma'at tartibi ya biya shirya su wat tahzibi ya kuma biya tace su ashiya'a ya ainihin kakkara wasu abubuwa ya tattace wasu abubuwa fa balagat ashara nuqatin sai suka kai guda 10 matsaloli guda 10 nuqta points guda 10 kama yali ga su kama yadda suke zuwa jama'a ku saurara ku ji wannan maganar abinda malamin yake cewa zai rufe mana waɗannan ka'idojin ne yanzu an zo conclusion ne sai ce an samu wasu manyan malamai wannan ya rayu ya rasu a ƙarni na ainihin 7 zuwa karni na 8 wannan ya rayu a karni na 8 zuwa karni na 9 wato sun rasu yau kamar shekara 400-500 da ta gabata sun zauna waɗannan malaman sun rubuta ka'idojin da duk wanda ke rubutun tarihi ko yake wa'azi na tarihi ko yake mai ko yake karanta tarihi ya tsaya ya bi su sai aka samu wani malami kuma sai ya zauna ya karanta waɗannan ka'idoji ya tsara su ya tace su kuma sai ya ƙara wasu sai aka yi standardizing akai akai gini akai sai a karantar da dalibai duk wanda zai karanta tarihi ya san waɗannan ka'idojin dan haka sai ku natsu da kyau yanzu wasalna ila baitul qasid duk abubuwan da muka yi ta karantowa a baya shimfiɗa ce yanzu ne asalin maqsudin karanta wannan muqaddimar wanda akan wannan muqaddimar ne muke so zamu gina muku duk wani abu da zamu karantar da ku na tarihi a bayanance ne ko a rubuce ko kuma wanda zamu sa ku je ku binciko kenan yau da za a ce je ka kawo mana bincike akan kaza ba kawai zuwa za kai ka je ka samu wani labari kawai ka je ka kwafo mana kawai ka rubuto ba za ka tsaya ka bi waɗannan ka'idojin domin muna yin wannan karatu kada mutane su dauka wai wa'azi ne ake yi a ana karatu ne ga daliban darul hadisi salafiya da kenan Zaria a Najeriya dan haka wata rana za a iya bayar da assignment waɗannan dubga-dubgan littattafai to ana nan ana ginin library a tara maka su a library sai a ce to je ka cikin waɗannan littattafai ka je ka ɗibo tarihi amma muna so a bisa hasken waɗannan ka'idojin zaka kawo mana tarihin dan haka dole ku tsaya ku fahimce su ba abubuwa ne ake karanta kawai a karanta a wuce shikenan a abubuwa ne ana karantar da kai kamar formula ce ta mathematics ko physics ko chemistry malamin ka na karantar da kai kana gengedi zaka gane kuskuren ka ko kun fahimta yawa dan haka malam yake cewa awwalan na farko isti'malu dalil wal wasiqa ba'da ta'akkud min sihhatiha amfani da dalili da kuma tabbas bayan an gama tabbatar da ingancin abin da aka karanta misali ka gama karanta tarihi tsaf sai ka tabbatar wannan tarihin ingantacce ne to ana so ka tattali me ka tattali dalilin ingancin dan haka kaman maganar can da muka fadi a dazu ka karanta kissa ashabul kahfi keke da keke tayi daidai da alqur'ani to in kaje zaka gabatar da ita kar ka gabatar da ita kawai sai kuma ka kawo dalili duk abin da ka faɗa sai ka ce saboda Allah ya ce kaza saboda Allah ya ce kaza saboda Allah ya ce kaza kun san dalilin da yasa kenan da yawancin mutane ba su da ahaliya ba su da cancantar zuwa kotu su kare kansu saboda in yaje kotu ya tsaya zai ce ranka ya dade wallahi tallahi wannan abin nawa ne to wannan magana da ya mata kuna laifi ne don a gaban alkali ba a rantsa sai an ce ka rantsa a gaban alkali so ake kai magana sai ka daura magana da dalili sai in shi alkali ne yace rantsa to in alkali yace kai saurara ka kai mana shirme sai ka fashe da kuka la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu na rantsa din a bari sai a wurin hira ne ake irin wannan ba a tambaye ka karantse ban karantse a wurin hira sai a ce to jama'a tunda ya rantse to shikenan to wurin hira kenan amma a kotu magana ake tattala da dalilin maganar ko kun fahimta jama'a in baka da dalili koda maganar ta tabbata sai ka ji an ce shikenan alkali ya kori shari'ar ko kuma ƙarya kake ba da haka ake ka da ƴan siyasan nan da yawa ba kaje wallahi tallahi ranka ya dade an yi sata akwati an yi murdiya an yi kaza ya ce to shikenan ka dalili sai ka ce a gaba na akai ba a yi musu ba amma kawo dalili ina barawan da akwatin babu to an kori shari'ar ku tafi ko kun fahimta jama'a saboda haka a cikin tarihi bayan ka tabbatar da ingancin magana to sai kuma ka tattali dalilinta tun ba ka da dalili ba za a karba ba don haka ina son waɗannan ƙa'idojin ku rinka amfani da su ga duk wanda zai zo ya gaya maka wata magana a tarihi dan shi'a ne shi ko ahlus sunna musulmi ne shi ko kirista ne kowane ne ya faɗa maka magana sai ka ce to na ji maganar me dalili sai ce maka ka duba al-isaba sai ka ce a ba nan ne dalili ba isaba ai inda ka karanta kenan amma menene dalilin ita wannan maganar ko kun fahimta in ba haka ba abu yana rubuce ai dama ba cewa ake yi wai ƙarya ce kai ka kirkira ba ka kawo reference ne amma a cikin wancan reference a cikin wancan littafin da ka faɗi an ambaci dalilin misali ka zo sallah sai ga kana ɗaga hannu a sallah wajen kabbar harama sai a ce wane me yasa kake haka sai ka ce ai gaskiya ce kuma ta tabbata tana nan a bulugul maram sai a ce a abinda ake so so ake ka ce haddasana wane ka kawo isnadin ka tiryan manzon Allah yana yi in ba haka ba fa sai ka ce Abu Huraira yace manzon Allah yana yi ku karanta sahihul bukhari ko musnadul imami ahmad da isnadi ingantacce to ka kawo magana da take ta tabbata kuma ka kawo dalilinta jama'a kamar yadda nake faɗi kullum muna ta sharhi ne dan jama'a su fahimce mu dan tunda muka fara da'awa yau kusan shekara 30 ne ina da'awa sai a ce yazo ya ce yafi kowa ilimi dau ni ban taba da'awar ilimi ba abinda muke cewa shine karatu muka yi sai mu gano shirman da ahalin karatun suke sai muka ce ga idda za ku gyara ku yi maintaining status dinku tukin mota ne kake yi amma kana tukin kana kallon baya sai aka ce wane in kana tukin na ringa kallon gaban ka sai ka ce to yanzu ka fi ni iya tukin kenan a'a ci gaba da tukin amma ka ringa bin wannan ka'idar mutane ne muka tashi jama'a haka suke fadin magana sakakakaka sai su fade ta sai ka ce ina dalili sai ce ba ku yarda da ni bane amsa ba mu yarda da kai ba kawo dalili to kawai wai abin da mutane suke so shine duk abin da ka fadi wai za a dubi personality dinka menene dalilin wannan ita maganar sannan dalili anan differs from reference zamu zo maganar reference yes kana da reference ina ka karanto shike nuna mana ba kai ƙarya ba amma shi wanda ka karanto a wurin shi din ya kawo dalilin maganar ko kun gane jama'a Allah ya taimaka mallan yake cewa saniyan na biyu husnul istidlali kyautatawa wajen kafa hujja iya kyautata kafa hujja ana so ka iya hujja mai kyau hujjarka ta zama ka iya gyara ta bittiba'it tanzim ta hanyar bin tsari والترتيب ده كما جيرانتو الملائم أبوبوان ده سوكا داتي للأدلة ده غرغودان دليلانسو مثالي انك چه أصحاب الكهف كذا 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 سيكا كاو دليل سيكا دوري إيا كروان نما غانا سيكا كاو إيا دليل ده sannan sai ka sake gutsuro wani bangare nata sai ka sake gutsuro dalilinta shine iya jera magana ko da kuma kawo dalilin da zai matching ga kowace magana yanzu in ka ce jama'a sallar azhar ana yin ruku'u a cikin ta wannan maganar gaskiya ce sai ka ce meye dalili sai ka ce Allah ya ce wa aqimus salata yanzu baka iya jiranto dalili ba wannan dalilin da ka kawo dalili ne na cewa sallah wajibi ce amma abinda ake nema shine da ka ce ruku'u dole ne to ana so ka kawo ruku'u sai ka ce Allah ya ce wasjudu warka'u ma'ar raki'ina to yanzu kaga ka kawo dalilin magana da kai to haka ake so a cikin tarihi jama'a idan ka faɗi magana kaza ita maganar to ka kyautata wajen kawo hujjarta ba umumiyar hujja ba ko kun gane umumiyar hujja ita ce hujjar da za ta nuna akwai abin gaba daya amma kai kuma ka kawo wani abu ne na musamman a ciki kamar maganar da muke dazu ka zo ka kawo sunan ashabul kahfi sai muka ce menene dalili sai ka zo ka ce a yo karanta suratul kahfi mana ai ba ƙarya ne ba sai a ce a a cikin suratul kahfi din akwai dalilin da ke nuna sunayen qarara sai ka ce Allah da ya bada labarin kissar tafi ka karanta mana sai ce a dan haka ku lura jama'a wannan shine bambanci mu ahlus sunna da yan bid'an ciki da waje shine sai kai magana ta musamman sai a ce to kawo hujja ta musamman akan wannan maganar sai kuma sai je kawo umumiyar magana kuna fahimta da kyau to ana so a tarihi ka lura da wannan mas'alar tana da kyau ma a husnul ardi yace tare da kyakkyawan bujuro da labarin yadda kake kawo labarin ka kawo shi da kyakkyawan tsari wa tahriril masail da kuma tantance mas'alolin mas'ala kaza sai ka ce ga yadda ta faru sai ka ce to a ƙarƙashin ta akwai wasu abubuwa da suka faru guda uku sai ka jero su shine kana tacewa kana tantancewa kane wa abin gabobi ko kun fahimta jama'a yawa Allah ya taimake mu salisan ka'ida ta uku al-imanu bi kulli ma dalla alayhi al-kitab wa sunna wa min zalika al-imanu bil ghaibi wa bil jaza'i wal hisabi wal qada'i wal qadar wa raddu kulli ma khalafaha daga cikin ka'idojin rubutu ko karatun tarihi shine yadda da duk abin da alqur'ani da sunna suka nuni zuwa gare shi tarihi ne ko ba tarihi ba amma yanzu da yake magana tarihi muke duk wani tarihi da qur'ani yazo da shi ka yadda da shi duk wani tarihi da hadisi yazo da shi ka yadda da shi wa min zalika daga cikin wannan tarihin akwai al-imanu bil ghaibi yadda da ghaibi an baka labarin wasu abubuwa waɗanda suka faru a da wannan gaibi ne an baka labarin wasu abubuwa waɗanda za su faru a gaba na tarihi ne duk wannan gaibi ne to in dai qur'ani ne da sunna suka zo da su to wajibi ka yadda da su wa bil jaza'i sannan ka yadda akwai sakamako ka yadda cewa duk abin da mutun yayi akwai sakamako wal hisabi sannan akwai biya ma'ana akwai bincike za a tsaya a bincike ka keke da keke bambancin jaza'i da hisab jaza shine akwai sakamako hisabi kuma shine bincike kafin akai ga sakamakon duk akwai waɗannan wal qada'i sannan ka yadda da duk abin da Allah ya hukunta haka wannan abu yake wal qadar ka kuma yadda da duk wani abu da Allah ya tsara to wannan abin na gudana ne a bisa tsarin Allah wa raddu kulli ma khalafaha da kuma tunkude duk wani abu da ya saba wa waɗannan abubuwan da suka tabbata Qur'ani da Sunna kun ji wannan jama'a ba dan koyo ba saboda tarihi da zamu zo muna karanta Qur'ani zai zo mana da dimbin tarihi hadisi ba su zo da dimbin tarihi karka je ka karanta wani tarihi a cikin Al-Qur'ani ka kiyarda da shi karka zo kana bincike game da tarihi zakai hujja sai ga cewa aya kaza ba za ta zama hujja ba domin me domin aya ce ta Al-Qur'ani a'a matakar aya ita ce hujja akan wannan mas'alar ka kawo ta kenan wannan ya nuna ne wanda zaka gabatarwa abun koda wanda bai yi imani da abun bane domin wannan yana daga cikin wani kuskure da ya faru a tarihi wanda nake so in nuna muku akwai wanda suke rubuce-rubuce a tarihi in suka zo suna kokarin tabbatar da wata magana tabbatacciya ta tarihi wanda suna da dalili a Qur'ani ko hadisi wai sai su tuna cewa ai daga cikin waɗanda za su karanta wannan littafin akwai waɗanda ba musulmi ba to wanda ba musulmi ba ai bai imani da ainihin alqur'ani ba dan haka dan menene zan yi mishi hujja da wannan to ƙarshe sai ka tafi kana lalubo abubuwan da ya yarda da su na falsafa nan kai kuma sai ka fada dan haka abinda baka kawo ka gabatar mai tare da nuna naka da dalilan da ka yarda da su domin waɗancan dalilan na falsafa fa ba su ne suka sa kai ka yarda ba waɗannan dalilai ne suka sa ka yarda su ake so ka gabatar ko kun fahimta jama'a malai yake cewa rabi'an ka'ida ta hudu al-amanatu fi istiqsa'il adilla ana son amana wajen kwararo dalilai to annan ne ake kama yan shi'a da ainihin orientalist in shi'a ba su da amana wajen istiqsa in suka zo kwararo labari sai su ne suna ciccire abubuwan da ba sa so wannan surar ko wannan siffar lazima ce ga kusan dukkan yan bid'a ahlus sunna shine zai zo ya bada labari wajen bada labarin yana yana kawo dalilai ko da dalilin zai implicating aqidar shi a wurin ka ya rage in ka kawo to ai kaza sai baka sirrin abin da baka fahimta ba amma ba zai ce bari ya cire kaza ya cire kaza saboda wani da wani dan haka so da dama sai dan shi ai ce maka tafi ka je ka duba littafi kaza kana duba sai kaga akasin haka in ka zo kuma ka ce to gashi na duba sai ya ce ai mu ba ma san jayayya to kai ka faɗa ne kai ne Muhammadu Rasulullahi ne in ya faɗi sai ya ce to shikenan babu tasabbut bayan haka duk wanda ya faɗi magana a duniya kowaye sai a ce a koma a duba inda ya ce a je a duba in aka gama maganar ta saba yadda ya faɗa sai a dawo wurin shi a ce mun je mun duba maganar nan da ka faɗa mun ga sabaninta dan haka ga abin da muka gani amma fa ga littafin muna son wanda ka faɗa keke da keke budo mana haka ake yi jama'a shi yasa ni da makamanta na yan bid'a suka yi declaring din mu mu mara kunya ne mu yan kura ne me yasa saboda suna samun kukutuwan tushe ne in ya faɗa maka magana sai ka dubi girman rawanin shi ko girman shi ne wani alkali kaza amma mu wallahi kowaye kai ka faɗi magana in muka ga ba haka bane sai mu dawo mu ce mun je mun duba mun ga ba haka bane in ka ce rashin kunya ce sai a ce a ba rashin kunya ba ce ai kai ma rashin kunya kake kokarin kai aje babu rashin kunya faɗa mana wannan maganar yaya take da wanda ka faɗa sai ka faɗa in ba haka ba sai kafin mu tashi mu ce to yanzu dai ya tabbata kai ƙarya eh to jama'a musulmi wannan makaryaci ne dan haka shikenan sai mu tashi mu ce shikenan gobe ba zai sake yin haka ba amma mutun yayi ƙarya sai a ce aka rawa kallaje to shikenan malam to Allah ba malam hakuri to kai lati a cikin ilimi makaryaci ka je ka karanta littafin lisanul mizan kaga yadda ibnu hajar ya rinka handling din irin su الامام الذهبي ne littafi yasa mishi mizanul i'tidal fi naqdir rijal din mutanen da aka zarge su da ƙarya ko magudi gaskiya ne ko ba gaskiya ba sai tattara tarihin su da ibnu hajar yazo sai ya ce lisanul mizan ma'ana ga harshe da zai fassara wasu abubuwa daga ciki sai kaje ibnu hajar ya ce wani da kuka ji zahabi ya kawo shi a cikin littafin nan gaskiya shine limamu masallaci kaza yana da darajoji kaza da kaza da kaza amma magana ya tashi ya fada da ya fadi maganar aka nemi ya tabbatar da ita ya kasa tabbatar da ita shine wani yana wurin yace yayi ƙarya shi yasa kuka ji nan kuji an ce yana da daraja can kuma kuji an ce makaryaci ne shine lisanul mizan din wato shi littafin ibnu hajar ya zama vocal abinda zahabi ya dan suturta haka sai ce a fasa ya akai aka ce wani makaryaci ne bayan an ce al-Imam al-Hafiz al-Mutaqin al-Dabit wata yar ƙarya ya smart lie sai zahabi ya dan rufa sai zahabi sai Ibn Hajar ya ce a fito da ya abin ya faru dan a gano wajihin yadda can aka ce shi makaryaci ne malaman hadisi ba za su kawo maka da kai ba, kuma mu mun ce manhajin su muke bi. Saboda haka duk wanda zai mana magana to ya shirya da dalilin shi kwakwara a wurin shi, in yazo ya kawo sai ya ce saboda kaza, muna duba sai mu ga haka ne, shikenan ya kubuta. Amma in ba haka ba wannan sai ya kawo maka an absolute condemnation, shine har abada sai mai condemning ka, mu ce ba a sake karban maganarka. Dan me ka zo ka faɗi magana, da ka faɗa sai aka duba sai aka ga maganar ba haka take ba, aka ce maka ba haka take ba, madadin ka ce to kai kuskure, sai ka kafe akan cewa kai dai tunda ka faɗa to kai iya haka maganar take, sai a ce to yanzu ga ya tabbata kai magana ka kawo idda kace tana nan an je an duba ba haka take ba. So da haka duk waɗannan marasa kunya ƴan Shi'a da waɗannan malaman bid'a ko a ina suke cikin kungiyar wane suke ko a ina ne, mutum yayi magana sai a budo a ce a ina maganar take, haka je aka duba shine haka. Yahuda mai suka yi ƙarya suka yi suka ce cin naman raƙumi haramun ne, sai Allah ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qablu an tunazzala at-taura, duk wani abinci halal ne ga dan Isra'ila ƴaƴan annabi Yaqub, sai dai abubuwan da shi annabi Yaquba shine da kanshi ya hana kanshi ci, ba wai Allah ne ya hana shi ba, shine da kanshi baya ci, da ƴaƴan shi suka taso kuma sai suka ce haram ne, aka ce to ina dalili, sai suka ce ai karatun na cikin at-taura, sai Allah ya ce an yi tufka da warwara. Yo ai waɗannan abubuwan sun faru ne ma tun kan a saukar da at-taura, to ya za a yi kuma a ce ga abin a cikin at-taura, sai Allah ya ce amma qul fa'tu bit-taurati fatluha, ku zo da at-taura a karanta ta in kuntum sadiqina, inda da fe kuke. Saboda haka wannan ita ce sunna al-qur'aniyya, in kai magana ba a amintu da wannan maganar ba ko ba a amintu da kai ba, sai a ce where is your reference, can you refer us to any document, zaka nuna mana wani littafi a ina ka samu ta, sai ka ce a wuri kaza, sai a ce fine, sai a je a duba, da aka duba sai aka ga haka maganar take, sai a ce an baka credit akan haka, kai gaskiya yanzu sai a dawo ko a karba ko ba a karba ba, amma dai kai ka kubuta. Amma kawai jama'a sai mutum haka siddan sai ya sha kunu ya koshi sai miƙe a masallaci ya ce jama'a duk wanda ya kaza to Allah ya tsine mai albarka, a ce ina, sai ya ce ku duba blogul marami, sai a duba blogul marami sai a ga ƙarya ne, sai a zo a ce mallam an duba ba a gani ba, dan haka budo mana a ƙure ne za a yi, sai a ce a'a ba ƙure ka za a yi ba, amma dai sai ka nuna, in ya ce ai time constraint, kun san suna cewa haka ƴan boko, zai ce ai saboda matsalar lokaci, sai a ce a'a ai daga nan har tashin kiyama duk lokaci ne, me kake so, abinci za a kawo maka, abin sha duk za a kawo, akwai wurin fitsari, akwai wurin kashi, har wurin wankan janaba duk akwai, amma dai ka gama duk abin da za ka yi a ina maganar take, abin da annabi ya yi wa yahudu kenan. Da aka tambaye su a ina ne kuka samu hujjar cewa idan mutum namiji da mace sun yi zina a kyale su, a shafa musu gawayi a fuska, a mammare su, a zage su, a kore su, sai suka ce at-taura, wato wai ai annabi ummi ne ko, shi bai yi yaki da jahilci, bai iya karatu da rubutu ba, dan haka to at-taura ne, sai ya ce a zo da at-taura. To akwai tsoffin malaman Yahudawa a majalisar annabi, duk sun san wannan shigantakar, duk su ma sun yi ta, sannan annabi yana da waɗanda suka iya rubutu da karatu, ga su Umar, ga su Sayyidina Ali, duk waɗannan sun iya rubutu da karatu, annabi ya ce a zo, sai aka zo, ana fara karanta, sai kuma ana ɗan danna ɗigon nan, ana ɗan danna nan, sai wancan malami cikin Yahudu wanda ya musulunta sai ce ɗage yatsanka, a sake ɗauko ayar, sai a ɗauko ayar, sai a ji karatu ya fita daidai. Shine abin da muke cewa sai an yi a yanzu, wannan shine zai regulating, shi zai takura mutane daga surutai da suke, kaji mutum ya shiga gidan radio yana ta magana ƙarya, saboda me, saboda in ya gama maganan nan ya ruɗa al'ummar musulmi, ya kawo shirme, ba za a bi keke da keken wannan maganar ba. To lallai ne matasa, in ana son a samar da absolute regulation, cikakkiyar kula a wajen magana, a dawo da kowa cikin taitayin shi, sai an yi wannan abin. Amma kawai mutum ya tashi ya yi zuki ta malle, kuma sai a ce a to ai shi kenan, ai shi ne liman, ai shi ya ɗaura auren uwarmu, yo ba sai je kwance ba. ha ba wa mana Allah ya taimake mu. To mala yake lalle a samu rabi'an na hudu, al-amanatu, amana, fistiqsa'il adilla, a wajen kwararo dalilai, wa iradiha, wa iradiha, da kuma kawo su ma al-jam'i, sannan kuma ana kawowa ana kokarin har hada maganganun da suke bukatar a hada su dan a nuna kaza ga sadda abin ya faru, kaza ga idda abin ya faru, kaza ga kaza, wat tarjih, tare da nuna abin da yake shine mai karfi, bainar riwayati, a tsakankanin riwayoyi, al-mukhtalifa, waɗanda suke saba wa juna, wufkan, amma kuma in za a hada waɗannan riwayoyi da suka saba wa juna ba wai da ka za a yi ba, za a yi ne keke da keke lil qawaidil muqarrara, daidai da ka'idoji waɗanda suke tabbatattu ne. Idan a mathematics aka zo aka sa maka 5/10, in aka soke 5 din nan sai a sa 1, in aka soke 10 din nan sai a sa 2, sai a nuna kenan 5 kwaya 2 ce a cikin 10, shine zai zama 1/2. To yanzu wannan ita ce ka'idar, duk inda ka ga 5, in aka ce maka a cikin 10 5 guda nawa ce, shine ka'idar, sai a sa formula, sai a sa 5, sai a sa 10, a soke nan, a sa wannan, a soke sai a sa 2, sai a ce to shikenan ga amsar ta fita. To yanzu a bisa wannan ka'idar, to in aka ce maka 10 guda nawa ce a cikin 200, wannan ka'idar zaka gudana. To kenan in go gane wannan, ashe akwai ka'ida tabbatacciya a mathematics ko akwai ka'ida tabbatacciya a physics da chemistry ko haka akwai ka'ida tabbatacciya a wajen tacewa da tantance tarihi. In wannan magana ta zo ta ce kaza, wannan magana ta zo ta ce kaza, aka ga sun yi karo, to akwai ka'idar da za a bi a tabbatar. Kamar yadda 5/10 ya koma ya zama 1/2 shine amsar ko, to sai a ce wannan yanzu yayi daidai. Sai wani yazo ya ce a 3/9 ne. Akwai ka'idar da za a bi a gane ko babu? Akwai. To da yawancin ƴan boko jama'a in sun ji tariki ce tsakanin malamai, sai su ce wai malaman nan suna tarkici kaza 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 kaza. No, me yiwa dukkan su ba malamai bane, duk ƴan hayaniya ne. Ma'ana rikici ne ya taso akan me? Akan chemistry. Sai wani ya ji ya karanta geography, wani ya ji ya karanta economics, sai suka zo suna tarkici. Da suka zo suna rikicin kuma gaba ɗayan rikicin suna yi ne a gaban wanda ke karatun Hausa, sai ya ce ya rude. Dama rudaddu ne suka samu dan uwansu kidamamme suka ƙara rudeya gaba ɗaya. To abin da yake faruwa kenan. Amma ɗan boko sai su ce duk malamai suna ta riki. No, ka dawo cikin taitayin ka, mai yiwa duk ba malaman bane, kai ma saboda jahade ne, dan haka ka gane su ma malamai ne. Da kai karatun da ka gano shirme din suke yi. Galibi mutane wani zai je karanta harshen Larabci, wani ya je ya karanta me, ya je gardi ne kira'a Alkur'ani ya iya, sai a zo a ce ana rikici akan hadisi kaza ya inganta ko bai inganta ba. Dukkan su ba ahali ne akan su yi hirar ba, ba ahali ne, ba su cancanta su yi maganar ba ko. To sai kuma su zo su samu wanda yake karatu a cikin fiqh, a gaban shi za a yi rikicin, shi ma sai ya ce duk wannan rudani ne. Amma ka je ka samu wannan ya iya ilimin hadisi, wannan ya iya, ka je ka ji duk in ta turke sai su ce to a dauko kaida, ana dauko kaida, sai ka ji kowa ya ce eh to haka ne. Shine wannan ya karanta math, wannan ya karanta math, sai suka zo suna rikici a gaban waɗanda su ma math suke karantawa. In ta rikice gaba ɗaya sai a ce a dauko alƙalami ko a dauko chalk, da an rubuta kaidojin sai kowa ya ce eh kai baka da gaskiya, shikenan kowa ya gamsu. Wannan shi yasa zaka ga cewa a cikin tsari na makarantun boko babu irin waɗannan rigingimin, domin ba za ka taɓa ganin lecturer daga computer science ya je ya saka baki ga ƴan economics ya ce musu sam waɗannan tsare-tsaren ba haka bane. Ya tsaya a cikin fagen shi, su kuma sun tsaya a nasu fagen. To amma a musulunci abin da baka sani ba, wai bi mujarradin tunda an ce kai malam ne kawai shikenan sai ka zo sai ka kawo hayaniya a ciki. Yasa waɗannan ka'idojin ku tsaya jama'a ku fahimce su. Abinda malam yake cewa shine in ka kawo dalilai, kayi kokarin tabbatar da amana a wajen kawo dalilan. Sannan na biyu, idan dalilan suka zama sun yi karo, to kayi kokarin hanyar da zaka bi ka hada su wannan hanyar da ake hadawa ka'idojin binta kuma sun kai kamar guda 60. Ku karanta muqaddimar littafin al-i'tibar fi ma'rifatin nasikh wal mansukh na al-imam Abubakar al-Hazimi, wannan malami ya rasu kuma shekara 160 da ta gabata. Ya zauna ya kawo hanyoyin da ake bi in kaga wannan magana da wannan magana ga su sun to suna bayani akan abu daya amma kuma suna conflicting, suna contradicting junansu, ya za a bi a handling, ya za a gudanar da su. Malam Abubakar ya kawo wannan, Allah ya taimaka. Khamisan, malam yace ainihin wato ka'ida ta biyar ko bayanul masadiri wal maraji allati akhadha anha, bayani akan masadir, wurarai, wal maraji da kuma ainihin documents wato takaddu allati akhadha anha, waɗanda ya ɗauko daga gare su. Waɗannan zamu saurara karatun anan sai gobe in mun zo zamu ɗauko wannan insha Allah, mu tsaya mu sharhin waɗannan abubuwan mu karasa, sannan sai a fara karatun hikbatun min at-tarikh. Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya. Jama'ar musulmi zamu saurara anan insha Allah ta'ala, muna fatar an fahimci da yawa daga cikin abubuwan da muka faɗi, muka karantar ko muka nuna, ko muna fatan su zama a je a nazarce su, a tabbaka su, a tabbakance. Zaka ga cewa hayaniya da take faruwa tsakanin al'umma ta watse ko kuma ta ragu insha Allah. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.